إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهاكا إموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سعدواء وانا مسلا شي بيتارن البركة مسلا شنغو اللغة لكينا شكينغ لنبوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلعربا يوو أشرن دهدو gawatar Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 kuma shi yake daidai da 29 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2019 wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surata Taha muna kan aya ta 124 man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka gabanin mu shiga akwai tambayoyi da muka saba ansawa. Wannan yana tambaya game da cewa shin ya dace mutum ya yi sallar nafira bayan sallar farilla raka'a ɗaya tak, wato ba raka'a biyu ba, to ban san me ya hana shi zai bi ba saboda tsabar kiwa. Ya raka'a ɗaya tak shi kenan, wuturi ne kawai ake raka'a ɗaya tak, amma sallar rana ba a kuma wuturi da rana, saboda haka sallar ranar raka'a biyu ce, daga biyu sai hudu kuma babu raka'a ɗaya tak, saboda haka in yi raka'a ɗaya tak ba ta da wata ma'ana. Wuturi ita ka yadda ta yi take fara daga ɗaya. Wanda yake cewa menene hukuncin zoben azurfa da mutane suke sawa da sunan magani? Sau da yawa za ka ga a su a hannun 'yan kasuwa ko kuma 'yan siyasa, idan ka tambaye su sai su ce zoben magani ne. Ina hukuncinsa a shari'a? Sai dai zoben tsafi, ba wani zoben magani. Zobe ba zai maka maganin komai ba. Abinda Allah bai baka ba zobe ba zai baka shi ba. Abinda Allah ya hana maka zobe ba zai iya baka ba. Abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kare ka daga gare shi ba zobe ba zai iya kare ka ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai saukar da cuta, shi ne mai yayata, shi ne mai kawo jarraba, shi kuma ne mai yayewa. Wa in yamsaska Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu, wa in yamsaska bi khairin fala radda li fadli. Idan Ubangiji ya shafe ka da alkhairi babu mai iya, ya shafe ka da wata cutuwa babu mai iya yi maka sai shi. In kuma ya nufe ka da alkhairi, to babu wanda zai iya hana wannan alkhairin. Don haka wani ya riki zobe a matsayin cewa zai taimaka masa, ya bashi ko ya hana shi ko ya kare shi, wannan kamar ya riki wani ne ba Allah ba, ya bashi wasu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala ko wasu ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka wannan haramun ne, zai shiga cikin tsafi kuwa idan har ya danganta da irin wani aƙida kafirci ne. Wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, haka sihiri kafirci ne. Haka baya halatta mutum ya riki wani abu daga cewa shi ne zai masa, zai bashi ko zai hana shi, kuma duk mutumin da zai wannan sai Allah ya kyale shi da wannan, ya ga cewa zai iya masa amfani. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ta'allaqa shay'an wukila ilai, wanda duk ya rataye wani abu tare da shi to sai a bar shi da wannan abu, ga cewa zai masa ko ba zai masa ba. Saboda haka wanda zai riki zobe da wannan manufar, zoben azurfa, to ba sani cewa shirka yake da Allah. In ya mutu yana wannan, ya mutu yana shirka, wanda kuma duk ya mutu yana shirka, aljanna ta haramta daga gare shi. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من انصار duk mutumin da ya mutu yana shirka ba zai samu gafarar Allah ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha haka wanda ya riki zoban azurfa da wannan niyya to lalle lalle ya sauri ya cire wannan niyya daga zuciyarsa sa zoban azurfa afwan zoban eh azurfa ko eh zoban azurfa sa zoban azurfa sunna ce ta ba ki sallar kan sa zoban azurfa amma ba da niyyar cewa wannan zoban zai bashi kariya ba ko zai sa shi zai samu masa abin da Allah bai masa ba nabi bai sa shi da wannan niyya ba ya rike shi khatam ne kamar stamp ne a jikin sa akwai la ilaha illallah shi ne idan aka rubuta takarda da sunan sa wato takarda kamar ce takarda ce official za ta fita daga wajen sa sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da cewa daga wajen sa ne sai ya buga wannan zoban nashi a jiki wato shine kamar stamp saboda wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabai da yi da wannan bayan sa koma hannun sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Usman daga hannun sayyidina Usman ya fada rijiya to mutun ya rike ya sa zobe a khatam a jikin sa na azurfa babu wani abu a ciki amma ya rike shi da wannan manufa babu shakka wannan shirka ce da Allah ya halatta mutum ya shiga ɗakin matar da ba kwananta ba matar sa wadda ba kwananta ba idan shiga kawai zai yi babu komai Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kullun yakan zagaya ɗakunan matansa ya gaishe su yakan je kowace ya zauna ma wani lokaci wai da ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahsh har abin da take bashi har zuma take bashi insha so babu komai amma ba tare da ya kusanci matar a cikin wannan yanayi ba yace in yi haka kuma ya shiga haƙƙin ita wacce take kwananta ne yayi zalunci ya halatta malami ya rika shigowa gida yana karantar da mata masu takaba a cikin gidan dai kasance a wacce mata ne da yawa sannan kuma za su zauna shi ba zai zauna a waje guda babu komai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mata lokaci ba yakan tafi da wani daga cikin sahabbansa kamar lokacin da zai yi hudu ba mata suna gefe guda ba su ji abin da ya ce ba ya tafi da Bilal so haka babu laifi dan an yi wa mata karatu a wuri guda ba tare da cakuɗeɗeniya ba kuma ba tare da a kaɗaita da mace ita kaɗai ba mace mijinta bai saka ta a makaranta ba kuma bai nemo mata malami ba kuma shi ma baya koya mata karatun addini to shin ya halarta ta fita ta je ta nemi karatu ko da ba da izininsa ba babu shakka haƙƙin mace ne akan mijinta karantar da ita addini wato koya mata addininta abinda duk ya zama wajibi ta sani a addini dole ne ya sanar da ita idan ya sani idan bai sani ba ya kai ta inda za a sanar da ita ko ya kawo wanda zai sanar da ita idan duka haka ba ta samu ba shi bai sanar da ita ba bai sa ta a makaranta ta sani ba bai samu mata wanda zai karantar da ita ba to ta sani wajibi ne ita ta je ta nema domin wannan wani haƙƙi ne da ya rataye da Ubangiji subhanahu wataala ba da shi ba haka ba yadda ikon ya hana ta sanin addininta don yana mijinta mijinta yana da haƙoƙinsa a kanta amma wannan haƙoƙi nasa ba za su shiga haƙoƙin Ubangiji ba kuma saboda haka dole ne ya samar mata da yadda za ta samu karatu ya sa ta inda ya tabbata za a koyar da ita in kuma har ya ki samar mata inda za ta je ta yi karatu ta ga akwai makarantar da za ta je ta koya to wajibi ne ta fita ta je ko da bai yadda ba idan har ya zama da cinta da shanta wajibi ne a kansa idan har da zai ajiye ta bai kawo mata cima ba bai kawo mata abin da za ta ci ba ya halatta ta fita ta je ta nema don ta kare rayuwarta da lafiyarta to ba mu shakka abinda mutum zai ciyar da addinin sa gaba yana gaba idan har wannan abinda zai da tiraye gangan jikinta ne to abinda zai raye ruhin ta shine yafi cancanta saboda ka za ta fita koda ba da izinin sa ba tunne ba a yi rabon gadon dukiyarsa ba har lokacin da zakkar fidda kai ta yi shin za a cire wa iyalin ne daga dukiyar da ya bari ko kuma masu ɗaukan nauyinsu su ne za su cire musu idan har akwai dukiyar da za a iya cire musu to ya fi kyau a cire a cikin wata dukiyar ba a ta gado ba domin dukiyar gado haƙoƙi ne daban-daban yana ce da mutane daban-daban saboda haka yana da kyau a ce an raba sannan kowa ya kuma yi tasarrufi da haƙƙinsa idan ba a raba ba to in har akwai inda ake samun ci su sha to shi wanda yake ɗaukar wannan nauyin sai ya fitar musu da ita wannan zakka din zai fi dacewa in aka yi haka za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري wanda duk ya bijire wa littafina ko ya bijire wa wahayina fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle yana tare da rayuwa ta kunci ko mai tsananin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kuma mu tattaro shi makaho ranar gobe kiyama qala yace rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya ubangiji me yasa ya ubangiji na me yasa ka tashe ni makaho alhalin na kasance ina gani qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha Allah yace kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka manta da su wato kai watsi da su wa kadhalika alyawma tunsa kai ma kamar haka ne a yau za a yi watsi da kai je mun fara bayani akan wannan aya da muka yi bayanin al-ma'ishatu danka na farko mun yi bayanin al-zikr ana nufin wahayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabawa da shi tun daga kan annabi Adam alaihi salam wanda Allah ya ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa tun daga kan shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya saukar masa da alqur'ani da wannan surar wannan ayar farko ta wannan surar ta ambata ma anzalna alayka alqur'ana litashqa to duk wanda zai bijirewa wahayin ubangiji subhanahu wataala ya guje wa karantarwar annabawa Allah subhanahu wataala ya ce to yana tattare da rayuwa wacce take mai tsananin kunci kun faɗi cewa malamai sun yi maganganu dangane da wannan rayuwa mai tsananin kunci a ina ne za ta samu mutum wasu daga cikin malamai da dama musamman cikin sahabbai da tabi'ai sun fassara wannan rayuwa mai kunci da cewa ana nufin rayuwar wato rayuwar kabari ana nufin azabar kabari wanda ajiya muka ambaci a maganganunsu wasu kuma suka ce wannan ayar tana nufin azabar wato kunci na duniya da kuma kunci na kunci na kabari din da kuma kunci na lahira duka ayar ta kunshi haka domin lafazin al-ma'ishatu dank da Allah ya faɗa wato rayuwa mai tsananin kunci za ta kunshi wato siyaki ne da yake nuna umumi duk da cewa siyakul isbat ne to amma tana da umum min haythul ma'ana, ta fuskar ma'ana za ta kunshi dukkan wata rayuwa da mutun zai yi bayan ya bijirewa koyarwar annabawa, to duk wata rayuwar da zai yi sawa'un ta nan duniya ce ko ta cikin kabari, wato rayuwar barzakh ko kuma ta lahira, zai yi ta ne a cikin kunci. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan shine sakamakon wanda ya bijirewa karantarwarsa, ya bijirewa littafinsa. Don haka idan mutum ya yalwata wa kansa ta hanyar biyewa zuciya abinda take so, ta hanyar bibiyar sha'awace, ta hanyar bibiyar san zuciya, to gwargwadon yadda zai yalwata wa kansa da bin abinda Allah subhanahu wata'ala bai haranta masa ba, da nema wa kansa hutu cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta, to kuma gwargwadon yadda zai kuntata wa zuciyarsa, gwargwadon yadda zai kuntata wa rayuwarsa, kamar yadda gwargwadon yadda zai kuntata wa kansa ta hanyar kaucewa abinda Allah ya haramta masa, ta hanyar kaucewa bin sha'awa, to gwargwadon kuma yadda zai yalwata wa zuciyarsa, gwargwadon yadda zai fadada mata. Saboda haka yalwar zuciya ko kuma kuncin zuciya yana tattare da yalwar yadda mutum ya yalwata wa jikinsa, gangar jikinsa wajen bin sha'awace ko kuma wajen bin san zuciya. Gwargwadon yadda ya yalwata, gwargwadon yadda zuciyar kuma za ta yi kunci, gwargwadon yadda ya kuntata wa zuciyarsa ko kansa akan abinda Allah ya haramta masa, gwargwadon kuma yadda zuciyarsa za ta zama ta bude, Ubangiji subhanahu wata'ala zai bude masa kirjinsa. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam, wani sai ya buda masa kirjinsa. Ta gomashin da yawa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, alam nashrah laka sadrak, wani ji yalwata masa a rayuwarsa. Saboda haka mutum shi yake da zabi, ko dai ya ji tsoron Allah a nan ya kaucewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta masa, ko da ransa baya so, ko da zuciyarsa ba ta so, don ya samu yalwar rayuwa ta gobe kiyama, ko kuma ya ainihin buɗa wa zuciyarsa, ya buɗa wa kansa yin abin da ya ga dama, wannan kuma ya haifar masa da kuncin rayuwa, kuncin zuciya, da kuma tsananin rayuwa a cikin kabarinsa da kuma bayan an tashi kiyama. Don haka mutum ke da zaɓi ya zaɓo cewa ce rayuwa ce tafi masa kuncin nan da abin da zai kira kunci, ya samu yalwa a lahira, ko kuma a'a ya samu yalwa a nan amma ya samu kunci a lahira, ko kuma a'a ya yalwata wa gangar jikinsa amma ya kuntata wa ruhinsa, ko kuma ya kuntata wa gangar jikinsa amma ya yalwata wa ruhinsa. Mutum ya zaɓi wanne ya fi masa. Babu shakka a wato kuncin zuciya, yalwar zuciya da kuncinta ba za a taɓa haɗa shi, wato kunci da yalwar ruhi ba za a taɓa haɗa shi da kunci ko yalwar gangar jiki ba, domin kunci da yalwar ruhi wani abu ne da yake ɗorewa, da yake dawwama, domin ni'ima ce da ba za ta yanke ba, ni'ima ce ta gidan lahira, ni'ima ce mai ɗorewa, ni'ima ce mai zarcewa wacce ba za ta yanke ba. Amma ni'imar nan ni'ima ce wacce take duk yadda mutum ya yi tsawon rai, to za ta kauta wato ta rabu da shi ranar da aka ce kwanakinsa sun ƙare, ko kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe shi da wani abu na rashin lafiya wanda zai hana masa jin daɗin duniyar, ko da kuwa ga tunan a gabansa. Saboda haka shi kaga gare ya zaɓa wa kansa yalwa ta cikin kabari, ya zaɓa wa kansa yalwar lahira, ko da kuwa ransa zai riƙa nuna masa cewa ya ƙuntata wa kansa, ya ɗauka wannan ba shi ne kunci ba. Allah ce man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wanda duk ya bijirewa wato karantarwa ta, ya bijirewa littafi na, wanda ya kunshi kafiri wanda ya cancanci wannan wa'idi, wannan narko, haka nan ya kunshi mumini wanda yake babban laifi, wanda yake kaba'ira, ya shiga cikin wannan man a'rada an dhikri din, ba kawai kafiri kadai ba, wanda shi ma yake mumini amma kuma ya zabi saban Allah subhanahu wata'ala, ya zabi ya aikata alkaba'ira, to babu shakka yana da shi ma nashi kaso na irin wannan kuncin, koda ko kuncin sa ba zai kai kuncin kafiri ba, to amma shi ma da yake ya dauki wani salo na sabawa Allah wanda kafiri ya bawa kansa wannan damar, to shi ma za a bashi gurgurdan abinda ya sabawa Allah subhanahu wataala cikin sa gurgurdan irin kuncin da zai samu kenan. A gurin ahlus sunna mutum guda daya za a iya samun sa da alhasanat da as-sayyiat, za a same shi yana da hasana yana da sayyi'a, to sai ya cancanci sakamako kyakkyawa da mummuna gwargwadon ayyukansa. Wato mutum ɗaya zai iya haɗa duka abubuwan biyu, ya samu kyakkyawan sakamako da kuma mummunan sakamako na aikinsa. Wasu za su iya cewa mai za mu ga da yawa daga cikin a rayuwarmu ta yau, za mu ga da dama daga cikin waɗanda suke bijirewa imani da Allah, suke bijirewa karantarwar annabawa, suke bijirewa addinin musulunci, za mu gansu cikin rayuwa ta walwala, rayuwa ta nishadi, rayuwa ta jin daɗi, rayuwa ta holewa, ta morewa. To ya aka kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, gashi Ubangiji ya ce duk wanda ya bijirewa littafina to yana da rayuwa ta kunci. Ga waɗannan sun kafircewa Allah, sun kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kafircewa karantarwa ta annabawan Allah, amma kuma gashi suna cikin rayuwa ta walwala, rayuwa ta jin daɗi, rayuwar da wasu an ma suke sha'awar, ina ma su ma ya laita lana mithla ma uti qarun, ina ma su ma a samu irin wannan. To ya za a hada wannan aya da ta ce fa inna lahu ma'ishatan danka, da kuma abinda idan mu yake gani mana na wasu da suke walwala suna morewa cikin ni'ima. To abinda ya kamata mu sani shine wanda ya bijirewa imani da Allah subhanahu wataala, ko da a nan duniya kana ganin shi yana ta walwala yana ta falfalawa cikin ni'imomi iri-iri, to ka sani cewa zuciyar shi tana cikin kunci, zuciyar shi tana cikin kewa, tana cikin kaskanci, tana cikin nadama, ba za ta taba rubuwa da wannan nadamar ba. A zahiri haka kake ganin sa yana baka sha'awa da kyalkyalan sa, to amma a zuci akwai kewa da yawa a cikin zuciyarsa, akwai wato kaskanci, akwai nadama da yawa a cikin zuciyarsa, nadama da ba za ta yanke ba, domin kullun a cikin burace-burace yake, kullun abinda yake cikinsa na ni'imar da kake ganin ni'ima ce, azaba take zaman masa, ba ni'imar take zaman masa ba abin nan. Abinda kawai yake rufe wannan azabar shine mayan, wato mayan da yake ciki, yana cikin wani maye na duniya, abubuwan da yake so na sha'awar sha'awan duniya, abinda ya shafi dukiya, abinda ya shafi shugabanci, waɗannan su suke sanya shi sai ka gan shi kamar baya cikin waccan azaba, domin yana cikin wani maye, hankalinsa baya tare da shi. Wannan idan bai sha giya ba, domin shi mayan giya ma ai ya fi wannan sauki, domin mayan giya mutum yakan wani tsaki zuwa wani lokaci, amma shi wannan mayan wanda zai kwankwaɗi san duniya a zuciyarsa ya bar Allah, to zai shiga cikin wani maye ne da mutum ba zai wani tsake ba, in dai ba imani ya komo ga Allah ba, to zai ci gaba da zama cikin wannan mayan sai ya waye gari, ya buɗe ido, ya ga kansa a cikin sansanin matattu. To a lokacin ne kuma zai farfado, lokacin da kuma farfado wannan ba za ta masa amfani ba. Don haka wanda duk ya bar Allah subhanahu wataala, to yana cikin rayuwa ta kunci, domin duk rayuwar da ta zama ba ta da babu, wato mutum ya yanke alakarsa da Ubangiji subhanahu wataala, to rayuwa ce ta kunci, domin rayuwa ce da mutum ya yanke alakarsa da rahmar Ubangiji mai yalwa. Kunci ne duk yadda mutum yake ganin a zahiri kamar ba kunci ba ne, kunci ne na yanke alaka tsakanin bawa da Ubangijinsa, kunci ne na rashin samun nutsuwa da rashin samun kariya ta Ubangiji, kunci ne na mutum ya waye gari cikin ɗimuwa da tababa da shakka da ainihin rikirkicewa, kunci ne duk da zai jefa mutum cikin irin wannan, kunci ne da zai jefa mutum cikin kwaɗayi da haɗama, haɗamar duniya, haɗamar abin hannunsa, kwaɗayin abin hannunsa, da kuma fargaba da tsoron ya rasa wannan abin hannunsa ɗin. ba zai taba nutsuwa ba, ko yana da shi ba zai nutsu ba, ko baya da shi ba zai nutsu ba. In ya samu kullun hadama tana ƙara ƙaruwa a zuciyarsa, kwadayin abin da yake samu ƙaruwa yake a zuciyarsa, ba zai samu nutsuwa ba. Haka nan kuma fargaba da tsoro ƙara yawaita suke a zuciyarsa, domin gani yake kowane lokaci zai iya rasa abin da ya tara din nan. Don haka zai samu takuruwa a irin wannan yanayi, kamar da zai samu takuruwa wajen ko yaushe zaka ganshi yana sukwana, yana guduwa ne, yana bin kyalekyalen duniya, ya zai cin masa. Idan ya rasa wani abu daga cikin abin da ya bi a guje bai kama ba, to kuma zaka ganshi cikin nadama, cikin takaici, cikin damuwa, saboda haka cikin kunci yake a kowane yanayi yake rayuwa a cikinta. Ba yadda za a yi mutum ya samu nutsuwa, ya samu tabbata, ya gagice a wannan rayuwa sai ya shiga farfajiyar Ubangiji, sai ya shiga farfajiyar Allah subhanahu wa ta'ala. A lokacin ne zai samu nutsuwa, a lokacin ne zai yarda da kansa, a lokacin ne zai samu amincewa da kansa, domin a lokacin ne yake mustamsikun bil urwatil wuthqa, lokacin ne yake rike da igiya mafi ƙarfi wacce babu abinda zai lanfisama laha, bata katsewa, babu abinda zai datse ta. Saboda haka imani shike sa rayuwar mutum ta habaka, ta ainin yalwata, ta yi zurfi, koda kuwa ba ya da shi, koda bai kwana da komai a hannunsa ba, wanda imanin zai masa masa yalwa a zuciyarsa, zai sa masa habaka a cikin wato nutsuwarsa, za ta zama ta samu nutsuwa. Wannan ita ce sa'ada ta haƙiƙa. Sa'ada ta haƙiƙa a rayuwa ba ita ce dukiya ba, ba ita ce tara dukiya ba, ba ita ce mutum ya kasance ya mallaki wato manya-manyan gine-gine, ko manya-manyan kamfanoni, ko motoci, ko ya samu mulki, ko ya samu shahara, ko ya samu wani wato wata ƙwaƙwalwa ta fitar hankali wanda ake maganarsa. Duk ba wannan ne sa'ada ba, ba wannan ne jin daɗi ba, ba wannan ne jin daɗi ba. Jin daɗi ita ce sakinatun nafs, sakinatun nafs, mutum ya samu nutsuwa a zuciyarsa. Allah subhanahu wata'ala ya yi faɗi irin tagomashin da ya yi mu'minai, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani, shi ne wanda ya saukar wa mu'minai nutsuwa a zukatansu domin su ƙara wani imani a kan imaninsu. Ba komai ne ya samu musu nutsuwar ba sai imanin, idan babu shi to ba za a samu nutsuwar ba. Yayin da mutum ya samu nutsuwa, ya samu imani, to dukkan wani abin da za a tattago, duk wani abin da zai taso, kowace irin guguwa ce, to za ka same shi a nutse. Ubangiji ya saukar masa da nutsuwa. Ruba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za su yi hijira, ruba yadda kafirai suka bi su bayan sun shiga kogo, suka tsaya dab da kogon, sayyidina Abubakar yana ga sawayensu suna kai komo, cewa hankalin sayyidina Abubakar ya tashi, annabi sallallahu alaihi wasallam hankalinsa a kwance a nitse, ya ga hankalin sayyidina Abubakar ya tashi, ce menene yake cewa ya rasulullahi, da ɗayansu zai sunkuya ya leƙa tsakankanin ƙafafuwansa sai ya hango. Allah ya ce da shi, ya Ababakar ma zannuka bithnain Allahu thalithuhuma, ya Ababakar menene tsammaninka ga mutane biyu Allah ne na ukunsu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi cewa a wannan lokacin ya saukar da sakinarsa, ya saukar da nutsuwarsa tare da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, ya yi masa wannan illa tansuru. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وبنجي سبحانه وتعالى يسوكر مسا دنسور سا يقوم سوكر دوسو واتويكر ففيش دوسو رندنوني ودن دا ما سبايا غنسوني ملائكو دا الله سبحانه وتعالى يسنيا ومن سباشكاليا. Da zarar mutum ya rasa imani, to irin wannan rutsuwa ya riga ya batta kenan, kuma rayuwarsa za ta kasance rayuwa ce ta dimuwa, rayuwa ce ta shakka, rayuwa ce ta tababa, rayuwa ce ke da ke cike da rikice-rikice, rayuwa ce da mutum zai ta damuwa ya rasa ansar rayuwarsa gaba daya, domin zai rasa cewa shi wane ne, wane ne ya halicce shi, daga ina yake, ina zai je, me ya manufar samuwarsa a bayan ƙasa, bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa, bayan an mutu kuma me ya yi shi makomarsa. Waɗannan ansoshin ba ta yadda zai same su sai a cikin imani ga Allah, duk abin da zai mallaka. Wani likita ba Amerika ya ce yana matashinsa ya rubuta wasu abubuwa wanda yake ganin cewa su ne idan ya same su to ya gama samun jin daɗi na rayuwa, ya samu lafiya, ya samu dukiya, ya samu ƙarfi, ya samu shahara. Yana ga cewa in ya samu waɗannan abubuwa to ya gama jin daɗin duniya gaba ɗaya, ba kuma abin da ya rasa zai nema ya ce ya rasa. Ya ɗauka sai ya je kai ma wani malaminsa, ya karɓa ya duba ya ce babu shakka ka zaɓi abubuwan da tabbas duk wani ɗan adam yana tunanin samunsu, saboda ka yi kyakkyawan zaɓi. Waɗannan abubuwa, lafiya, dukiya, shahara, ƙarfi, kaifin ƙwaƙwalwa, waɗannan abubuwa ne da kowa shi yake so ya samu, to ka dace wajen samunsu. Sai ya ce amma wannan duk zero ne. Sai ya karɓi alƙalaminsa sai ya soke ya ce wannan duk wasa ne, ce kalma ɗaya zan rubuta maka ko kalma biyu. Sai ya rubuta masa natsuwar zuciya, natsuwar zuciya, wannan shi ne abin da kake so ka samu kuma shi kake nema, waɗannan kaɗai ba su samu maka ita ba. Likitan ne ya ce a lokacin duk ina ganin kamar wasa ne, da za a ce kawai wani nutsuwa, in na samu waɗannan ai na nutsu. Ya ce ban fahimci haka ba sai bayan girma ya zo na fahimci, lalle shi ne hakim, shi ya goge da rayuwa, sai ya san menene rayuwa. Nutsuwa ita ce wanda duk ya rasa ta to ya rasa jin daɗin duniya, ko menene a gabansa matuƙar bai samu nutsuwa ba, bai samu sakina ba, wanda dukkan wani abu in ya taso ita ce za ta sa shi ya zama a nutse, ba za a ga fargaba tare da shi ba. Kuma ita wannan nutsuwar abu ɗaya yake ba da ita shi ne imani da Allah, ka yadda akwai Allah, ka yadda shi ne mahalicci, ka yadda shi kaɗai ne ya cancanta ka bauta masa, ka yadda shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, ka yadda cewa abinda Ubangiji ya kaddara babu mai iya kawar da shi, abinda Ubangiji bai kaddara ba babu mai iya samun maka shi. Ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka, abinda duk ya same ka to dama ba zai kauce maka ba, ba zai kuskure maka ba, abinda kuma duk ya kuskure maka to fa ba zai same ka ba. Sanin wannan shine zai san ka san manufar da ta sa Ubangiji ya yi ka a bayan ƙasa, ta ce za ta sa ka san hikimar samuwar ka kai a matsayinka na bil'adama da kake da wannan ƙira da Ubangiji ya yi maka, ya baka hankali, ya baka buƙatunka, me yasa ya yi maka duk wannan, ya kawo ka nan bayan ƙasa. Sanin wannan shine zai sa ka samu abin da kake so. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, da yawa waɗanda suka bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala, suka bijirewa koyarwa annabawa, wasu ma suka bijirewa imani da sabuwar Allah, wasu ba su yadda ma akwai Allah ba, suna ga su suke tafiyar da kansu, suna ganin su cewa nature ce ta samar da su, ba wani ba su da wani mahalicci. To galibi suka rayu cikin kalak, cikin damuwa, cikin rashin nutsuwa, domin dukkan ansoshin tambayoyin da muka ambata a baya, daga ina kake, ina za ka, menene manufarka a nan rayuwar, bayan wannan rayuwa wace irin rayuwa za a je a iski, babu abin da zai ansa maka da wannan ansa tambayoyin sai imani da Allah. Idan ko ba haka ba to duk tambayar da duk ansar da za ka ba wa kanka to gobe za ka warware ta. waɗanda suka yi al-falasifatul malahida mulhidai cikin malaman falsafa waɗanda suka yi ta nemo wa kansu ansoshin waɗannan tambayoyi sun yi ta tufka da warware abinda suka ansa a yau gobe za su warware abinda waɗancan suka ce shine ansar waɗansu kuma za su ce ba ita ce ansar ba saboda haka sai su zama kawai kamar wani gashi ne wanda iska take kada shi a sama kuma gashin tsuntsu ne da ya cire daga jikin yake yawo a cikin sama ba ya da karar yau ka ji shi can gobe ka ji shi nan kamar yadda wani yake cewa bi rabbika ayyuha al-falakul mudaru a qasdun zal masiru abittiraru ya rikice saboda ya ki tsayawa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ina hada ka da Allah wai shi wannan ya kai wannan falaki mai kai kawo wato waɗannan halittu da suke sama tauraro da rana da wata da sauransu wai a qasdun zal masiru wannan tafiyar ku tafiya ce ta gayya a mittiraru ko ku ta tilas to bai san yaya tafiyar take ba shi yake tafiyar da kansa ko ku a akwai mai tafiyar da shi har yake ganin cewa samuwarsa a duniya ma ba ta da wani amfani shi an samar da shi ba a nemi shawararsa ba da an nemi shawararsa ma da ba a yi shi ba domin bai ga amfanin zuwansa duniya ba فماذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار وكانت أنعما لو أن كونا نخير قبله أو نستشار إكي تتوي منيني أمبانن ونن ساموا أبايا كسا دا أكيم أبايا كسا بعد ذاب مبا وكانت أنعما دا ذا مجداد مموري على يونن دمكي دا أتي كافن أسام الدمو أني مشاورم ko kuma an ba mu zabi shi a gurin sa yana ganin ubangiji subhanahu wataala kawai yayi su bai shawarce shi ba saboda haka yana nuna fushin sa ga Allah subhanahu wataala da yayi shi babu shawara yake ganin cewa samuwar sa kawai wata sha'awa ce ta iyaye maza da mata kawai sun biya sha'awar su ne aka samar da shi yake tir da wannan sha'awa wacce har ta jawo aka samar da shi ce qabbaha Allahu ladhatan la adana nalaha al-ummahatu wal aba'u li adana nalaha al-ummahatu wal aba'u shi nahnu lawla al-wujud lam na'lif al-faqd fa ijaduna alaina al-bala'u yake cewa tir da wannan jin dadi wanda muka cutu saboda kawai iyayenmu su jadi mu muka cutu ce law nahnu lawla al-wujud fadan an samar da mu ba ai ba za mu san da ko wani abu rashi ba zama ka samar da mu shi ya ja mana bala'in rashi kaga duk wannan me zai jawo wa mutum irin wannan wato maganganu sai barin hanyar Allah saboda haka ba zai samu ansar rayuwarsa ba akwai wani mawaki shahararren mawaki ne na farisawa ana kira shi Umar al-Khayyam shi ma haka yake duk rayuwar an yi ta cikin ilimin falsafa ba a koma zuwa ga ilimin addini ba a karanta alkur'ani ba a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai maganganun wasu ƙatti can aka sa a gaba waɗanda su kuma san Allah ba san komai ba tunani kawai suke yi da tsabar hankalinsu wanda yake da iyaka kuma su za su yi tunanin abin da yake ma wara al-ghaib abin da ya wuce hankali ya risko shi su za su yi tunani a kansa don haka yake cewa labistu sawbal umr لم استشر وحرت فيه بين شتى الفكر وي ان يا سا تفافن رايوا با تره da an nemi shawara sa ba mana nan sai an samar da shi ba a shawara wahirtu fihi baina shatta alfikar don haka yanzu yazo duniya duk ya rikice wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza ya rasa wanda zai dauka sai yake cewa fa sawfa amdu thawba anni wa lam adri limadha ji'tu ayna almafar ce to ni yanzu gashi zan nade wannan tufar da ke jikina wato zai koma zai mutu da zama babu shi amma wai har zai shi zai mutu bai san cewa limadha ji'tu me yasa yazo duniya ba kuma bai san cewa ainal mafar ina zai gudu ba daga nan to haka ire-iren su da yawa wanda zamu ga a tarihi sun shiga cikin irin wannan wannan dimuwa sun rasa ansar samuwar su a bayan kasa. Allah ya saka su cikin ma'ishatan danka saboda mai saboda i'rad an bujirewa addinin Allah. Kai Abu Ala al-Ma'arri mawaki ne masharar dai a duniyar adabin Larabawa, to yana da wasu maganganu haka wanda suke nuna cewa yayi nisa, yana har ya kai ga tunanin wace irin rayuwa yake yi, kuma wannan rayuwar shi fa bai gane mata ba, bai gane komai ba, me yasa ma aka yi mutane a duniya. Ke cewa duk littattafan da suka karanta da labarurrukan da suka samu basu ba su ansa ba. Yake cewa kuma taurari yana nufin duk hanyar duba, shi ma ita ma hanyar duba bata gano musu ansa ba. Nufariqul aisha lam nadhfar bi ma'rifatin ayu al-ma'ani bi ahli al-ard maqsud. Shi lam yu'tina al-ilma akhbarun yaji'u biha naqlun wala kawkabun fi al-ard marsud. Kici ga shi yanzu zasu bar duniya amma ba san me yasa aka yi duniyar ba. Littafan da suka karanta ba su ga ansar ba, kuma hanyar duba da taurari da suke tabi ita ma har yanzu bata ba su ansa ba. Ce asbahtu fi yawmi usailu an ghadi mutahayyiran an halihi mutadannisa amma al-yaqinu fala yaqina wa innama aqsad shahadi an adhunna wa uhdisa. Yake cewa gashi nan yanzu ya wayi gari a rayuwarsa, tambaya yake ina gobe din sa take, bai san gobe din ina take ba, yana tambayar kansa mutahayyiran al-hali waya dimauci ya rasa halin da yake ciki, yayi dukun-dukun ya ce ya rasa yaqini, ya rasa menene tabbas. Yake cewa fayal amal yaqinu fala yaqin, amma abin da ya shafi yaqini tabbas ce shi ya rasa tabbas. Wa innama aqsa ijtihadi an adhunna wa uhdisa ci kokarin sa kawai ya rika kamakame ya rika shaci fadi amma ya kasa gano ansar. Yace sa'altumuni fa a'yatni ijabatukum man idda'a annahu darin faqad kadhaba. Ci kuna tambaya ta in ba ku ansa me yasa ni na rayuwa ko me yasa ku kike rayuwa ko in ga mutu ina za a, to gaskiya duk wanda yace zai ba ku ansa to ƙarya yake. To haka suke ganin rayuwarsu, duk da gashi Allah ya ba su kwakwalwa. Mutane ne suna da kwakwalwa sosai, suna da tunani, suna da hazaka, wasu kuma Allah ya shimfida musu duniyar suna da ita, amma saboda man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, suna cikin rayuwa ta kunci. Kuncin ba a zahirin zaka ganshi ba, ko ka ganshi da rigarsa kaca-kaca ba haka zaka ga kuncin ba, ko ka ga ya rasa abin hawa ko ya rasa gidan zama, a'a kuncin yana can zuciyarsa, yana can zuciyarsa. Shi ya san me yake ji, yake cewa dhahikna wa kana adh-dhahku minna safahatan wa huqqa lisakan al-basitati an yabku tuhattimuna al-ayyam hatta ka'annana zujajun walakin la yu'anu lahu sabku. Yake cewa muna ta dariya, amma dariyar da muke yi wauta ce, kamata yi mutane a bayan kasa su rika kuka. Yace gashi nan yau da gobe tana rugurugu da mu kamar wani wata kwalba, sai dai babancin mu ita kwalba watakila za a iya bayar da ita ta dawo ayyar recycling dinta. Ce amma mu ba magana, kaga bai yadda ba ku tashi alkiyama ba ke za a sake recycling dinka, za ka sake dawowa mutum, kuma akwai ranar da za a yi maka tambaya lokacin za ka ga yaqinin da baka gani ba. Ubangiji subhanahu wataala zai nuna maka la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im. Saboda haka zaka samu har ma kin aure shi al-ma'arri wai saboda ya tausaya wa ƴaƴansa kai ya jefo su cikin bala'i kamar yanda iyayensa suka jefo cikin bala'i. Saboda haka babu abinda zai fitar da dan adam daga cikin wannan wato turkaniya, dole sai ya koma ga Allah subhanahu wataala, sai ya yi imani da Allah. Wannan Iliya Abu Mati wani mawaki ne dan kasar Lebanon wanda ya rayu a kasashen Turai, akwai doguwar waƙa da yake yana maganar cewa ji'tu la adri min ayna walakinni ataitu walaqad ra'aytu quddami tariqan famashaytu bas abqa sa'iran shi'tu hadha am abaytu kayfa ji'tu kayfa absartu tariqi lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri ce shi dai ya ganshi yazo daga ina yazo ina zai je bai sani ba ya ga hanya a gaban sa kawai ya kama bi ina zai je bai sani ba me yasa bai sani bai ce bai sani ba لماذا لست أدري لست أدري أقائد أنا في هذا الوجود أم مقول أنا صائر أم الدرب يسير أم كلانا واقف والدهر يجري لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري شنشيكي تفيها لقف الساعة هوكو أعاد دوني جتكي تفيها نشي شي سيكي تك هو شي دوني دس إسكي زامنين يكي قلو نسو شي أكاسا غاني وا ومسابي سابي غاني وا tuban labanan ne kristan labanan ne yayi rayuwa ta yi masa kunci ya dawo Egypt daga Egypt kuma ya tafi America to a can ne ga dai ya je ya bude ido ya ga duniyar amma kuma zuciya tana cikin maisha tanzanka tana cikin kunci mai tsanani shi yasa babu yadda za a yi mutun ya iya gane hanya sai ya koma ga Allah subhanahu wataala hanyar Allah subhanahu wataala ita kadai ce haida da samun mutun ni'ima man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falan nuhyiyannahu hayatan tayyiba wanda duk yayi imani da yayi aiki na kwarai mace ko namiji Allah ce yana mai imani to tabbas zamu yi rayuwa mai dadi a duniya lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa la darul akhirati khair wa la ni'ma darul muttaqin wanda suka kyautata ubangiji yace to a duniya suna da kyakkyawan rayuwa haka ubangiji yayi alƙawari anastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma ku nemi gafarar ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku dadi har zuwa ajalin da aka kayyaje muku saboda ka imani da Allah da komawa ga Allah da tuba zuwa ga Allah da istighfari shi yasa mutum ke samu rayuwa mai kyau watukar ba wannan hanyar zai bi ba to duk abin da ya samu ba zai samu rayuwa mai kyau ba domin ba zai taba samun yadda yake so ba haka mutun ya nemi yardar Allah subhanahu wataala idan ya nemi yardar Allah subhanahu wataala to komai zai masa zaki komai zai masa dadi falaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu khitabu walaytal ladhi bayni wa baynaka amirun وبيني وبين العالمين خراب اذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب تجي اناما اناما ka yarda da ni اناما ka yi min zaki ko da rayuwa ta nan daci اناما ya zama na ka yarda da ni ko da kowa zai fishi da ni ina ma ya zama abinda ke tsakani na da kai shine a gine amma abinda ke tsakani na da kowa ya rushe idan nirtu minkal wudda in na samu soyayya daga wajenka fal kullu hayyun to komai ba mai sauki ne kullu alladhi fawqa at-turabi turab duk wani abu a bayan kasa kasa ne karshen sa kasa saboda haka abinda mu'mini zai yi fata shine samu yarda Allah samu kikkiawar alaka sa da ubangiji ta yi kyau amma ba haka ba to yana cikin almaishatu danka rayuwa mai kunci babu abinda zai hada zuciya ta nutsu sai komawa ga Allah ibn al-qayyim a cikin madarijus saliki yana cewa fa fil qalbi sha'sun la yalumuhu illa al-ikhbalu ala Allah zuciya a hargitsa take babu abinda zai hada ta guri guda sai komawa ga Allah sai fuskantar ubangiji ce wa fihi wahsha la yuziluha illa al-unsu bihi fi khalwati a cikin zuciya akwai kewa babu abinda zai kawar da wannan kewar sai samun ɗebe kewa tare da ubangiji subhanahu wataala ce wa fihi huzn akwai damuwa a cikin zuciya la yuzhibuhu illa as-sururu bi ma'rifati babu abinda zai tafiyar da wannan damuwa sai farin ciki da sanin Allah wa sidqu mu'amalati da gaskiyar mu'amala da shi subhanahu wataala wa fihi qalak akwai tababa da shakka a cikin zuciya la yuskinuhu illa al-ijtima'u alayhi wal firaru minhu ilayhi, babu abinda zai sa a samu nutsuwa sai idan gaba ɗaya zuciyar an tattaro ta ga Allah subhanahu wataala, ta dunguma ta su kwana zuwa ga Allah subhanahu wataala, wannan ci zuciyar da za ta samu nutsuwa. Wa fihi niranu hasarat, a zuciya akwai wuta ce na nadama wanda ba za su da yutfi'uha, ba abinda zai rufe wannan, wato zai kashe zai bice wannan wutar ta nadama, illa ridha bi amrihi wa nahyi, sai yarda da umarnin Allah da halinsa, wa qada'ihi da hukuncinsa, wa mu'anaqati sabri ala zalika ila waqti liqa'ihi, mutum kuma ya rungume hakuri akan haka har zuwa lokacin da zai hadu da Ubangiji. Wa fihi talabun shadidun, a cikin zuciya akwai bukata mai tsanani, la yaqifu duna an yakuna huwa wahdahu matlubu, bukata ce nema ne a cikin zuciya mai tsanani, ba ce da za a zuciyar ta tsaya har sai ta kai ga samun Allah subhanahu wataala, samun Ubangiji subhanahu wataala, isa ga Ubangiji subhanahu shi zai sa zuciyar ta samu abinda take so. Wa fihi faqa, zuciya cike take da talauci, la yasudduha illa mahabbatu, babu abinda zai ainihin toshe wannan zuciya sai san Allah, san Allah kadai shi zai toshe wannan bukata. Wal inabatu ilayhi, da mayar da al'amari ga Allah subhanahu wataala, wa dawamu dhikrihi, da dawama dimantar ambatan Ubangiji, wa sidqul ikhlasi lahu, da gaskiyar ikhlasi tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wataala da yi dan shi, walau u'ta ad-dunya wa ma fiha lam tusaddu laka tilka al-faqatu minhu abadan, da za a ba mutum duniya duka da abin da yake cikinta, wannan bukata ta zuciya ba za ta taba tukawar kowa ba, matukar ba a fike Allah ba subhanahu wataala. Haka ashe kaga Ubangiji subhanahu wataala da yace da mu, man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wanda duk ya bijirewa wato littafin Allah yana da rayuwa ta wulakanci ko yana da rayuwa mai tsanani, to ya sani cewa wannan tsananin akwai shi tare da dukkan wani wanda zai bijirewa hanyar Allah. Kada kai zaton cewa daga zarar kaga mutun cikin wata ni'ima ta zahiri ka zaci cewa shi baya tare da wannan kuncin, babu shakka yana tare da shi, matukar da ya bijirewa hanyar Allah. Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, wa za mu taro shi ranar gobe kiyama yana makaho, wato za mu taro shi ga ranar gobe kiyama baya gani yana makaho, a lokacin da kowa yake sanya ga inda zai sa kafarsa domin irin bala'ai da suke tattare da wannan rana, ga bala'in da ake ciki na tsayuwar mahshar, ga kuma hawan siradi wani shi ma haka za a je halittu su hau kowa ta kansa yake, annabawa suna rabbi sallim 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 sallim, to a lokacin shi Ubangiji subhanahu wataala zai saka ka masa da makanta a wannan lokaci. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, ce ya Ubangiji me yasa ka tashe ni makaho alhalin da a duniya ina gani, ya aka yi haka ta faru da ni, alace kazalika atatka ayatuna, ai kai ma haka ayoyinmu suka zo maka, fa nasita kai buristasu, kamar baka ji ba, karanta maka ake wa'azi ake fadakar da kai jan hankalinka ake, amma a banza awofi wa kazalika yawma tunsa, to kai ma fa a yau haka za a yi watsi da kai, ba wanda zai bi ta kanka, ba wanda zai kula ka. Wanda ita ce ansar da ta yi ji, malamai sun yi sabani sun yi bayani dangane da lima hashartani a'ma, wa dame ka tashe ni makaho, wani irin makanta, makanta ido ko makanta zuci ko makanta ido da zuci din duka. Shi insha Allah a karatunmu na gobe za mu yi bayani abinda muka faɗa da daidai, Ubangiji ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.